Jama'a, sashin Hausar Muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Nazir Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki a daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da sabon shiri a daidai wannan lokaci na dare. To da me wato me yasa shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu yayi ta jan kafa kafin daga ƙarshe murabus?
Saboda tumetumen da ke kanshi za a maka shi a kotu, sannan sai ya wanke kanshi daga waɗannan zarge-zarge waɗanda wasu zai wuya ya wanke kanshi.
Za kuma a ji ra'ayin 'yan jihar Imo game da ra'ayin cewa gwamna Rochas Okorocha na kulle-kullen ganin surukinsa ya gaje shi. Bayan labaran duniya za ku buga wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan shawarar rinka biyar diyya ga duk wanda aka tsare ko kuma aka ɗaure shi na wani tsawon lokaci kafin kotu ta gane cewa bai da laifi. Lambar da za ku kira ita ce 2-2-2-2-5-5. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masararro, assalamu alaikum. Ana zaton matashin nan ɗan shekaru 19 da ake zargi da harbin kan mai uwa da wabi na kwanan nan a Amurka zai bayyana a gaban kotu a karo na farko ranar Alhamis. Jami'ai sun ce ana tuhumar Nicholas Cruz da kisan kan mutane 17 bayan ya buɗe wa malamai da ɗalibai wuta da bindiga a ranar Laraba a makarantar gaba da firamare ta Florida, inda ya halarta kafin a kore shi a shekarar da ta gabata sakamakon hukuncin wasu laifuka da ya aikata. Bayanar ta Cruz a kotu ana zaton zai yi ta ne ta hanyar bidiyo ba a zahiri ba, kuma ana zaton za a yi ta ne bayan shugaba Trump ya gama gabatar da jawabi ga 'yan ƙasa akan wannan mummunan al'amari. Shugaban da Amurka ya ce zai gana da jami'ai a faɗin ƙasar nan domin tunkarar illar taɓin hankali, wanda ake sa ran ya yi maganin zai maganin afkuwar kisan kan mai uwa da wabi da ke faruwa a makarantu tare da kare waɗannan makarantun. Ya ce yin hakan na ɗaya daga cikin abubuwan da za mu baiwa muhimmanci, sai dai kuma bai yi kowane irin bayani ba game da sabuwar dokar mallakar bindiga da aka ayyana. 'Yan majalisar Afirka ta Kudu sun zaɓi Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugaban ƙasa a yau Alhamis a gwamnatance. Alƙalin alƙalai Justice Mugwangu Mugwam shi ne ya faɗa wa 'yan majalisar cewa an zaɓi Ramaphosa ne babu ƙuri'a ko guda, sakamakon shi kaɗai ne ɗan takarar da aka ayyana a majalisar a Cape Town. Nan take dai bayan sanarwa ta alƙalin alƙalan, 'yan majalisar musamman 'yan jam'iyyar ANC suka ɓarke da waƙe-waƙe da rawa domin nuna farin cikinsu. Zaben na Ramaphosa ya zo ne bayan saukar Zuma nan take 'yan kwanaki bayan shugabannin jam'iyyar ANC sun kira shi da farkon satin nan da ya sauka daga kan karagarsa sakamakon zarge-zargen cin hanci da kuma lalacewar tattalin arzikin ƙasar. Ramaphosa zai fuskanci ƙalubale masu yawa, ciki har da gina tattalin arzikin ƙasar da ya gurɓace. Nan take dai darajar kuɗin Afirka ta Kudu wato rand ta haura dalar Amurka da ƙarfin gaske, wanda ba a ga haka ba a cikin shekaru uku da sakamakon labarin saukar ta Zuma daga kan mulki. Ramaphosa dai ya kasance mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin mulkin Zuma, kuma shi ne akan layi wajen gadon Zuma akan mulki biyo bayan zabensa da aka yi a matsayin shugaban jam'iyyar ta ANC a watan Disamba da ta gabata. Babu wani kace nace a yayin mai gurbin sakamakon jam'iyyar 'yan adawa ta EFF sun gabatar da zanga-zangar fita daga cikin majalisar jim kaɗan kafin gudanar da ƙuri'ar. Shugaban jam'iyyar EFF Julius Malema ya ce jam'iyyarsa ba ta son tabbatar da sahihancin zaben Ramaphosa, a maimakon haka suna buƙatar majalisa ta warware zaben ta gudanar da sabon zaɓe da wuri. Zuma ya yi ƙoƙarin jan ƙafa daga saukarsa daga kan mulki har sai watan Yuni, amma shugabannin jam'iyyar na ANC suka kaɗa ƙuri'ar kin goyon bayan hakan a ranar Alhamis, inda ya sauka nan take. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Prime Minister ƙasar Ethiopia ya ba da sanarwar zai yi murabus a bisa abin da ya kira a matsayin ƙoƙarin ci gaba da gyara tare da kawo sauƙi a siyasar ƙasar da ke cikin halin haɓulayi. da yake magana a gidan talabijin na kasar a yau Alhamis. Haile Mariam de Salen ya ce ya mika takardarsa ta barin aiki a matsayinsa na Prime Minister da kuma shugaban jam'iyyar da ke mulki ta EPRDF ta hadaka. Prime Minister ya kara da cewa zai sauka ne domin ya shiga cikin juyin juhalin samun mafita da kuma ci gaban gyara da warware al'amuran da aka shirya. Haile Mariam ya ce bukatar gyaran wanda bai bayyana ba ya zo ne a lokacin da tashe-tashen hankula suka yi kamari wanda ya jawo rasa rayukan mutane da yawa sun rasa muhallansu wasu kuma gidajensu sun lalace wanda za su iya zama illa ga saka hannun jari. Zai iya yiwuwa 'yan majalisar dattijan Amurka su zaɓi shirin shirye-shiryen gyaran dokokin baki a yau Alhamis, yayin da 'yan majalisun ke kallon wasu shirye-shiryen da ka iya karawa da matsalar waɗanda suka haɗa da kariya ga yaran 'ya'yan baki marasa takardun zama, haɓaka tsaron kan iyaka da kuma sauya dokokin baki a kan iyaka.
To, labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yadda zangon ne a ƙasar Afirka ta Kudu, inda shugaba Joko Zuma, kamar yadda kuka ji a labaranmu, ya yi murabus aka kuma naɗa Cyril Ramaphosa. To, dama kan wannan batun abokin aikinmu Ladan Ibrahim Ayawa ya tattauna ta waya da wani malami a Jami'ar Pretoria ta Afirka ta Kudu ɗin mai suna Abdullahi Yusuf, wanda Ladan ya tambaye shi ko dan me su kuma ƴan adawa ke zakewa cewa sai an yi wani zaben. Sai ya ce,
ƴan adawa din dai suke wannan majalisar ba suna ganin cewa yanzu aka ce za a sake yin zabe za su yi nasara saboda ganin nasarar da suka samu a zabukan kanan hukumi da ake da gaba, amma tsarin mulkin kasa ya ba da hurumin cewa shugaba Zuma yanzu mataimakin shi zai zama shugaban kasa ya sake zabe. To, inda har aka yi haka, inda aka yi da aka amsa kiran adawa na aka sake yin zabe, to nan ne ba a san yadda za ta kawo ba sai jam'iyyar mulki ta yi da gaske.
To, tunda akwai tuhume-tuhume da ake mashi Joko Zuma, me kake hasashe a matsayin makomansa? Kana jin za a gurfanar da shi ne duk nasan ƴan adawa da wuya su kyale shi ya wuce a haka na?
Ina ganin shi ma abin da yake gudu kenan, saboda tuhume-tuhumen da ke kan shi za a maka shi a kotu, sannan ta ya wanke kanshi daga waɗannan zarge-zarge waɗanda wasu zai wuya ya wanke kanshi. Ina ganin abin ana don a su makon da ya wuce ana zargin cewa abin da suka yi ta tattaunawa kenan da shi shiri na proposal shi, saboda waɗannan tumetune wajen guda 780 wani abu zai wuya a ce ya sha, musamman ganin yadda waɗanda suke kusa da shi suke fama da shari'u wanda wasu har ya ta kai ga rasa mudamansu ko kuma barin ƙasan gabaki ɗaya ko kuma barin kasuwanci, zai wuya a ce zai iya wanke kai. Da an ce ya buƙaci neman kariya ma iyalan shi da kuma cewa in ko da an maka shi a kotu ya samu taimako na biyan kuɗin lawyer da sauransu ko kuma ya samu kariya. To, matsalan da ake ciki ba jam'iyya ne ke ba da kariya ba, dole sai majalisa ne ke ba da kariya.
Wani batu kuma shi ne tunda si Ramaphosa zai ɗora ne daga inda Joko Zuma ya tsaya. Bakan cewa Ramaphosa zai iya fuskantar irin matsalolin da Zuma ya fuskanta, duk da yake cewa za a iya kallon su a matsayin mutane mabambanta?
Zai fuskanci matsalar ga abin da 'yan adawa suke faɗa ne shi ne sun fi so su kara da mutum irin Ramaphosa, mutum da suke ganin kamar ya san abin da yake yi ba kamar shi Zuma ba, da inda yana ganin shi da tije kuma yakan yi wasan barkwanci da abubuwa, da suna so sun fi so su samu mutum kamar irin Ramaphosa wanda ya san tsare-tsare a kan a yi muƙabala da shi ko kuma muhawara da shi a kan hujjoji.
Dr. Abdullahi Yusuf, wani malami a Jami'ar Afirka ta Kudu a hirarsa da Ladan Ibrahim Ayawa. To, sai kuma Najeriya, inda 'yan jihar Imo ke bayyana ra'ayoyinsu kan ra'ayin cewa gwamna Okorocha na ƙulle-ƙullen ganin wani surukinsa ya gaje shi. Daga Oyere ga Alfonsun Okorugwe da rahoton.
Why one over again main though? It's not proper.
But in actual sense, it's not good. Because one, Rochat, he's not doing well. Now, bringing in his in-law.
I'm B. Bezim Johnson from Imo State. In actual sense, how about Rochat is the church man here or not?
What's the young asal in jihar Imo kenan na nuna rashin amincewar su da manufar gwamnan Rochat Okorocha, na ganin cewa Mr. Uchumosu surukinsa wanda ke auren babbar ƴarsa ya gaje shi a matsayin gwamnan jihar Imo. Kamar yadda wasu manyan jaridu a ƙasar suka ruwaito a cikin makon nan. Mutumin farko Mr. Ugochukwu Ogun ya ce don me gwamnan zai hakan. Ya kamata a yi zabe na gari kuma idan har aka yi zabe na gari wannan zabe na gari ba zai tabbata ba. Dalilin shine tunda Rochas ya riga ya nuna cewa yana son sarkin sa ya zama gwamna zai matukar kokarin tabbatar da hakan. Yanzu Rochas baya wani abin a zo a gani a jihar Imo saboda haka gara ya tafi wani shi ma yayi a gani. Ita kuma Sandra Godwin ta ce barin sarkin sa ya gaje shi fa da kyau saboda Rochas baya wani rawar gani kuma kawo sarkin sa zai wata ma'ana ba saboda zai bi sahun Rochas kuma duk umurnin da Rochas ya bashi ne zai bi. Sai kuma Mr. Ibezim Johnson ya ce hakan na nuna cewa Rochas na matukar kaunar sarkin sa amma a duk yadda aka dubi lamarin bashi da kyau saboda ba yi jihar Imo don Rochas da iyalin sa kadai ba. Bisa korar da wannan batun ya tada a jihar ne yasa na nemi mai magana da yawun gwamnan Dr. Eberin Zawuji don gano abin da yasa gwamnan ya yanke irin wannan shawarar amma duk kokarin samun sa a ofishin sa da kuma ta wayar talho ya faskara. Ko da yake gwamnan Rochas ya ce har yanzu sarkin nasa bai ga masa zai tsaya takarar gwamna ba, akwai alamun cewa shi Rochas ya riga ya tsara hanyoyin tabbatar da cewa ucin wasu ya maye gurbin sa a zaben 2019. Daya daga cikin hanyoyin a bainar jama'a shine kin gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar kuma har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa za a taba gudanar da zaben kananan hukumomi a karkashin jagorancin sa. A maimakon haka ne yake ta naɗe-naɗen kwamitocin rikon kwarya masu matukar kishin Rochasiya su rika gudanar da harkokin kananan hukumomi. Waɗannan mutanen ne yake sa ran cewa za su taimaka gaya wajen ganin ucin wasu ya ɗare kujerar gwamnan jihar Imo. Amma mutane da dama na wa wannan burin Rochas kallon tamkar jan giwa da zaren kiso. A halin yanzu dai ko kala headquarter jam'iyyar APC ta ƙasa bata ce game da lamarin ba saboda nayi kokarin samun shi sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar Mr. Bolaji Abdullahi don su nuna goyon baya ga wannan manufar Rochas ko akasin hakan amma ban ci nasara ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To a gaida Alfonso, kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan shawarar a rinƙa biyar diyya ga duk wanda aka tsare ko kuma aka ɗaure na wani lokaci mai tsawo kafin kotu daga baya ta gane cewa bai da laifi saboda sake tsugunar da shi cikin al'umma. Kafin nan ga wannan ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To da alamar za mu fara daga kanan dabu wake kan layi a Kano.
To kuna tare da Umar Okuta Unguwa Okulai mai fata daga Aminan Duna da kanan jihar Kanan Najeriya.
To Malam Umar muna sauraron
ka. Gaskiya wannan batu da ka ɗauko batu ne da aka ɗauko mai amfani. Kamata duk mutumin da aka tsare shi a gidan kaso ya kamata a bashi diya. Saboda abin da nake hujjojina guda biyu, in mutum laifi ya aka tsare shi a gurin ayyana aka hukunta shi a wannan gurin, to amma an tsare ka babu dalili har dole ne a ba ka kuɗin da ka zauna a wannan jiran dan ka je kai tarbiyyar da kanka. In ka zauna a nan gurin an kashe ma sana'a an kashe ma ayyukanka, to wa zai baka sana'a? So ake hukuma gidan jiya a dole ne a baka jiya. Wannan shine dai a takaice. Allah ya saka muku alheri. Umar Okusa kanan jihar Kanan Najeriya nake ce a tashi lafiya.
To mun gode Malam Umar daga Kano. Bari mu je mu Sakkwaton Shehu wake kan layi.
To assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Mai magana Usman A. Bello Bonkari, karamin hukumar mulki ta Bingiya jihar Sokoto Najeriya.
To Malam Usman.
To gaskiya wannan abin haka ya dace, domin idan muka diba so da dama za ka ga an tsare mutum fiye da ga cikin kundin tsarin mulki ya ce kada a tsare mutum fiye da wannan lokaci na awa 24, amma suka samu mutum ya yi shekara ɗaya shekara biyu a gida ana yana jiran shari'a ba a mai ba. To ga ya nake wace a zanta biyan su diya kasancewa an ci zarafin su. To idan ana haka dole alƙalai za su ɗauki matakan ganin cewa sun yi hukunci cikin lokaci domin mutum ya sa halin da yake ciki. So dama za a ga mutum har ya kwana shekarun da masu faru da za a yanke masa hukunci. Da fatar wannan abin zai zama doka a Najeriya. Na gode Usman Ibn Abubakari.
To mun gode. Daga Sokoto kuma bari mu kaɗa Kaduna garin gwamnawa ke kan layi a Kaduna.
To kalmasi barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Kau mana Ibrahim Kalamar Sigarba. Sunana Murtala, ana kiran ku da garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, gare ka.
Sai to gaskiya hakan yana da kyau saboda yawa za ka ga bayin Allah basu gani ba wannan hanya ma za ta kawo shi wucewa haka. Sai ga dai tsautsayi hawa ya dan fada kan shi an kwashe shi an je an tsare shi har a rasa mai na iyalan shi suke. To lalle kan wannan karin adalci ne shi wannan gwamnati ta tabbatar da wannan doka duk mutumin da aka bincika aka ga cewa lalle ba bisa haƙi aka daure shi ba ko aka kai shi gidan yari to a biya shi diya da kuɗi ne soka ya je kare gyara rayuwar shi a gaba kuma da fatan za su fishi lafiya.
To mun gode da wannan shawara taka, bari mu je mu bocin Yakubu wake kan layi.
Abdulkarim Adamu ne.
To wala Abdulkarim gare ka. To da alamar layin ka ya katse Malam Abdul. To bari mu je mu jihar Yobe. Wake kan layi a jihar Yobe. Wake kan layi a jihar Yobe. To daga murya muna sauraron ka.
Ni dai a ra'ayina ya kamata wannan wanda aka zare din Abiya Sadiya.
Saboda
Abdare san bata musu lokaci a gidan yaro ba su je suka nemi abin da za su ci ba.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu koma Bauchi Yakuba din. Wake kan layi a Bauchi yanzu.
Assalamu alaikum. Ra'ayin kana mu shiga.
Lafiya lau, barka da warhaka. Muna sauraron ka.
Kana magana da Sama'ila Isa kafin ma da kika mu hukumar Gambia jihar Bauchi.
To Malam Sama'ila.
Alhamdulillahi ban dan kusa da radio ne ban san maudu'in da kuke yin ba dia.
Yawa in shawara aka kawo cewa a rinka biyar diya ga duk wanda aka tsare shi daga baya aka gane cewa bai da laifi.
Eh wannan yana da gaskiya domin shi ne adalci gaskiya tsakanin da Allah duk mutumin da aka ci kotu yana karkashin shari'a. Ya kamata shari'a ta ci ta ta ga laifin da yi ga masa hukunci da aje shin ba alheri bane gaskiya. To idan ana hakan gaskiya wannan gyara ne tsakani.
To mun gode da ra'ayinka da kuma shawararka. To bari mu je mu kogi wake kan layi a kogin.
Yusu Dogara ne.
To Malam Yusu, muna jin ka.
Ya gajiya.
Lafiya lau.
Ko da lokaci na sauraron ku bana samun ku.
To Allah ya yi zaka saurare mu yau kenan. Menene ra'ayinka game da wannan batu na a rinka biyar diya ga wanda aka tsare shi na tsawon lokaci kafin aka gane cewa bai da laifi?
Ya kamata a taimaka in ba ana biyar diya ba mutane za su shiga cikin wani hali su koma gidan jiya.
To wasu na ganin idan gwamnati ta kullo da wannan ko ta mai da shi doka ba za ta samu kuɗin da za ta rinka biyan jama'a ba. Kana ganin wannan hujja ce? To mun gode da ra'ayinka, bari mu je mu jihar Niger. Duk da layinka ya katse, wake kan layi a jihar Niger.
Ibrahim da wakin hula garin mai gode a kin.
To takwara, menene ra'ayinka?
To gaskiya ne ra'ayina wannan shawara da aka kawo ka tayi daidai, don saboda dama mafi yawanci wanda ake ɗaurewa ba a tsaya a bincike suna da laifi ba su da laifi, mafi yawancin su ne zalunta su ake yi gaskiya.
To baka ganin wani sa'in ajizancin dan adam kan sa a kama mutum ko ba da gangan ba a daure shi din kafin wannan abin nan a gane cewa bai da laifin?
To ai mafi yawancin lokaci jinkirin da ake samu a gun yanke hukunci duk shi ke jawo haka, ba a gane mai laifi da gaske da kuma gane wanda ba da laifi, jinkirin nan da ake samu shi ke kawo haka.
To mun gode da ra'ayinka. To har yanzu dai mun makale a Niger. Wake kan layi a Niger.
Na lamda ko Subigi, wanda ko yanki Subigi.
To Subigi, mun gode, muna jin ka.
Madallah. To ya kamata ya shawara da wannan, ya kamata a dinga ba da biya.
Me yasa ka ce haka?
Eh to saboda ka ga an bata mai lokaci.
To wasu na ganin kamar taimaka ma gwamnati ne ka ba da haɗin kai idan ana zargin ka idan wani abu ya faru, misali haka.
A'a, amma kafin dole ya kamata an yi an bincika. Yana da lokaci. Ya kamata a tsare da mutum har shekara ɗaya ba.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. To bari mu sake koma Sakkwatan Shehu. Wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
kana magana da Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa daga jihar Sokoto.
To Abdulrashid, me ra'ayinka?
Eh, abin na gaskiya ai ya rashi a biyadiya.
Saboda
domin idan ka diba mabiya wani hukunci ana yi ne ba bisa gaskiya ba, amma alhamdulillah an samu.
Ci gaba.
Ina fatan da adalci, kuma in ka diba dukkan wata shari'a da ake yi mafi yawan alƙalai su ne ke fadata. A gina ya daji a ce gaskiya an biya biya ga dukkan wani anka yi ma hukunci wanda ba daidai ba, da yawa za ka yi hukunci wanda wani ke a cika zane a sai ka ga an tsare shi tsawon shekara biyu a gidan yaji, za ka wani ya saki sama ga miliyan 100 sai ka kuma cikin zaki ɗaya sai ka rasa goshi. Akwai buƙatar gaskiya duk wani an kama.
To Malam Abdulrashid Jona Gwadawa, da alamar dai da kai za mu kammala wannan shiri, mun gode wa kowannenku da ya bada gudunmuwar shi. To ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta kuma faduwa ƙasa a jadawalin mafibitan ƙasashe ta haujin ƙwallon ƙafa a duniya. Sabon jadawalin na watan Fabrairu da hukumar ƙwallon duniya wato FIFA ta fitar a yau ya dora Najeriya a matakin ƙasa ta 52 a duniya, inda ta faɗi mataki ɗaya da take a kai a watan Janairun da ya gabata. A matakin nahiyar Afirka dai, Najeriya ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa ta 7, yayin da ƙasar Tunisia ce ta 1 a Afirka kuma ta 23 a duniya. Ƙasar Senegal ce yake binta, duk da yake ita ma ta faɗi matakai 3, ta koma ƙasa ta 27 a duniya. To amma har yanzu ita ce ƙasa ta 2 a nahiyar Afirka. Kungiyar ƙwallon ƙafar Fortuna Sittard ta ƙasar Holland ta musanta da awarda ɗan Najeriya Sunday Olise ya yi, na cewa kungiyar ta dakatar da shi daga aikinsa na horar da 'yan wasanta saboda ya ƙi ya shiga wasu al'amura da suka saba ƙa'ida. A jiya Laraba ne dai kungiyar ta ce ta dakatar da Olise daga zama kocinta saboda wasu abubuwa da ya yi da basu dace ba. To sai dai Olise ya mai da martani da zargin cewa kungiyar ta buƙace shi ne da ya karya doka. Amma kuma a wata sanarwa da kungiyar ta fitar a yau Alhamis, ta ce tana nazarin ɗaukar matakin shari'a a kan Olise da kuma korarsa baki ɗaya, yayin da ta nisanta kanta da zarge-zargen da kocin ya yi. Hukumar ƙwallon duniya wato FIFA ta bayyana sunayen 'yan kwamitin da ta kafa domin gudanar da bincike a kan zarge-zargen shirya coge a wasanni a ƙasar Saliyo. Binciken zai taɓo ko har da wasan neman gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 tsakanin ƙasar ta Saliyo da ƙasar Afirka ta Kudu. Tun a shekara ta 2014 ne hukumar ƙwallon ƙasar ta Saliyo ta dakatar da wasu jami'anta 11 da 'yan wasa 4 har sai an gudanar da bincike. Wani lauya, Jean Samuel Liuba, shi ne zai shugabanci kwamitin binciken na hukumar FIFA. A ci gaba da wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na dusar ƙanƙara ta bana a ƙasar Koriya ta Kudu. Ƙasar Jamus ta tsawaita jagorancinta a yawan lashe lambobi, bayan da a yau ta lashe lambar zinari ta 3 a tseren ƙanƙara na mata. Yanzu haka ƙasar ta Jamus ce ke kan gaba da yawan lashe lambobi har 15 da suka kumshi zinari 9 da azurfa 2 da tagulla 4, yayin da ƙasar Norway ke binta da adadin lambobi 17 da suka hada da zinari 6 da azurfa 7 da kuma tagulla 4. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da matsalolin tattalin arziki da siyasar ƙasar Venezuela ke ƙara taɓarɓarewa, shugaba Nicolas Maduro yanzu ya mai da hankali akan shugabannin ɗarikar Catholic da suka ɗaga murya akan takaicin da lalatacciyar gwamnatin Maduro ta ɗora wa al'ummar Venezuela. Maduro ya sa a binciki shugabannin addinai da ke sukar gwamnatinsa, inda ya yi ikirarin cewa watakila sun aikata laifi ƙarƙashin wata dokar da aka kafa a watan Nuwambar bara da majalisar rubuta tsarin mulki wacce ba halattacciya ba ta yi, wanda galibi wakilanta magoyan bayan shi Maduro ne. A cikin wasu matakai, ita dokar tsarin mulki mai da'awar hana nuna ƙin jini ko tsana domin zaman lafiya da kwanciyar hankali ta yi tanadin hukunta waɗanda ke yayata ƙin jini a yanar gizo da kafofin yaɗa labarai ɗaurin shekaru 20 a gidan yari, yayin da mambobin jam'iyyu waɗanda ake zargi sun yayata bayanan ƙin jini dole a kore su daga jam'iyyun. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta kwatanta dokar a matsayin wata barazana a zahiri da za ta hana 'yancin faɗin albarkacin baki, yayin da hukumar kula da 'yancin bil'adama a ƙasashen da ke nahiyar Amurka ta ce hakan ka iya haddasa tsoro ko firgita mutane, wanda hakan ya saba da tsarin inda ake bin tafarkin demokradiyya. Yin amfani da wannan dokar a matsayin makami kan shugabannin addini a Venezuela wata hanya ce sabuwa ga shugaba Maduro na hana waɗanda ke adawa da shi bayyana ra'ayinsu. Maduro ya kira sunayen shugabannin ɗarikar Catholic, wadda kafofin yaɗa labarai suka ce sun haɗa da Bishop Victor Hugo a yankin da ake kira San Felipe, da Antonio Lopez, shugaban ɗarikar a yankin Barquisimeto, waɗanda ya kira lalatattun mutane a cikin rigunan addini. Ya kuma ce cocin Catholic a Venezuela na cike makil da shaiɗanci, tsana, da haramtattun bayanai ko ƙarya. A shekarar 2017, shugabannin addinai sun soki rusa tsarin mulki da dokar oda a ƙasar. Hakan nan ko a kwanan nan sun soki sanarwar da aka bayar a gaggauce na zaben ƙasar da shugaba Maduro ya dage tilasta an yi shi a cikin watan Afrilun bana. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi Allah wadai da kiran da Maduro ya yi na a gudanar da bincike a kan bishop-bishop ɗin su biyu ƙarƙashin sabuwar dokar hana ƙyama, waɗanda suka yi magana a kan yunwa da cin hanci da rashawa. A wata rubutacciyar bayani da ta yi, Haley ta yi nuni da cewa salon mulkin Maduro na gallazawa da danniya da cin hanci da rashawa, da rashin kuɗi, da kuma ci gaba da ƙuntatawa al'ummar Venezuela. Auna shugabannin addini da suke ƙarfafa zaman lafiya ga mabiya a nan, mulkin Maduro tana ci gaba da nuna cewa abin da ya dame ta shine ci gaba da riƙe madafin iko, amma bata damu da 'yanci da haƙƙoƙin al'umma da yadda suke rayuwar yau da kullum ba. Jakadiya Haley ta ce, za mu ci gaba da goyon baya ga al'ummar Venezuela a gwagwarmayar da suke yi na sake farfado da demokradiyyarsu, duk kuwa da mugun shugaba mai mulkin mallaka. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kawo mu ga shiri na ƙarshe, wato labaran duniya a manfa'a ta ɗaice.
Ga labaran. Ana zaton yaron matashi ɗan shekaru 19 da ake zargi da harbin kan mai uwa da wabi na kwanan nan a Amurka zai bayyana a gaban kotu a karo na farko ranar Alhamis. Jami'ai sun ce ana tuhumar Nicholas Cruz da kisan kan mutanen 17 waɗanda ya buɗe wa wuta malamai da kuma ɗalibai da bindiga a ranar Laraba a makarantar gaba da firamare ta Florida, inda ya halarta kafin a kore shi shekarar da ta gabata sakamakon hukuncin wasu laifuka da ya aikata. Bayyanar ta Cruz a kotu ana zaton zai yi ta ne ta hanyar bidiyo ba a zahiri ba, kuma ana zaton za a yi ta ne bayan shugaba Trump ya gama gabatar da jawabi ga 'yan ƙasa akan wannan mummunan al'amari. Shugaban na Amurka ya ce zai gana da jami'ai a faɗin ƙasar domin tunkarar illar abin taɓin hankali, wanda ake sa ran ya yi maganin afkuwar kisan kan mai uwa da wabi da ke yawan faruwa a makarantu tare da kare waɗannan makarantu. Ya ce yin hakan na ɗaya daga cikin abubuwan da za mu baiwa muhimmanci, sai dai kuma bai yi kowane irin ƙarin bayani ba game da sabuwar dokar mallakar bindiga da ba aka ayyana.
To, masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da sabon shiri. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya abokiyar aikinmu Safinatu Sada Sudangi murnar ɗaurin aurenta da za a yi gobe Juma'a da ƙarfe 3 na yamma a Hambali Hall, unguwar Alƙali Katsina. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ma Naziru Ahmad Hausawa da ya taya ni, da wacce ta haɗa mana sautin Julie Lestration, wacce ta da kuma shi injiniya mu na wannan lokacin Skip, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da safe.